بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحابته والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أخواننا المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نفر وعد الغرياء بعلم أدوكين سمكي الذي يستحق الحمد في البداية والنهاية، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. سأل منكما إن أبوديا tare da gaisuwar girmamawa ga malamai da jagorori da shugabanni na ɓangarori daban-daban da yankuna daban-daban da cibiyoyi daban-daban na Ahlus Sunnati wal Jama'a a nan Jamhuriyar Togo da kuma nan birnin Lome, musamman kuma manya-manyan malamai da iyayenmu da shugabanni. Ina kuma isar da gaisuwa ta ta'aziyya da alhini dangane da rashin da muka yi a yau din nan na ɗaya daga cikin jagorori na addinin Musulunci da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a ƙasashenmu na Afirka, a tukadilati Sheikh Al-Walid Abdul-Jalil hafidhahullahu ta'ala wa rahimahu wa adkhalahu fasiha jannati. Hakika halin da muke ciki ya sa zai tasiri a kan karatunmu yadda ba za mu ja dogon lokaci ba, wanda shi ya jawo mutane da yawa suka ma yi tsammani cewa ba za a yi karatun ba, kamar ita nasiha ba ta ƙarewa a koyaushe kuma a kowane yanayi. Sai ana iya takaitawa saboda yanayin da ake ciki. Wannan wuri da ya kasance ɗaya daga cikin cibiyoyi da ake hada-hada na kasuwanci da sana'o'i da neman na kai ga mutane da suke wannan unguwa da wannan yanki, ya sa ya kamata nasiharmu a yau wadda da ita ce za mu cika nasihohinmu na ziyarar da muka kawo a wannan birni ya zama ya jibanci wannan ɓangare na harkar kasuwanci da cinikayya da kuma neman arziki. Tunatarwa ne a kan tanaje-tanaje da Musulunci ya yi, wanda dama malamai sun saba karantarwa da kuma shirin da mutane a kansu. Kamar yadda aka sani, ɗaya daga cikin hanyoyi na neman arziki shi ne kasuwanci da cinikayya. Mutane suna da hanyoyi daban-daban wanda suke dogaro da kai suke neman arziki. Kasuwanci ɗaya ne yake daga cikinsu. bal ma yana daga cikin waɗanda suka bi kowanne amfani da tsarki idan aka tsarkake hanyar. Shi yasa Allah maɗaukaki sarki ya halatta shi, kuma ya halatta yin gogayya a ciki. Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama riba. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce kada mu rinka cin dukiyoyin juna sai dai idan an samu cinikayya da kasuwanci a tsakaninmu. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Sannan Allah ya ce, illa an ta kuna tijaratan hatsiratan tudiruna ha bainakum faraita alaikum junahun Allah tashuha wa ashhadu idza tabaya'tum. Wannan ayoyi akan kasuwanci ne da shirkayya. Saboda muhimmancin kasuwanci da shirkayya, yasa hanyar samun kuɗi ta hanyar kasuwanci Allah ya kira shi da cewa halalar Allah ce, wanda yake ba da ita ya shimfiɗa ta ga wanda ya ga dama gwargwadon yawan abin da yake mutum na arziki. Kuma saboda muhimmancin wannan falala, Allah ya ce kada lokacin addini ya rinka ci da lokacin neman kasuwanci. Idan an yi addini to a rage lokacin, kar a ci ne lokaci ana yin addini a ji a nemo duniya, saboda abin da aka samo shi zai rike addini. Allah ya ce idan aka yi sallar juma'a aka kare, to kar a ci gaba da zama a masallaci, a wace a koma kasuwa. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay'a. Ku daina kasuwa idan an kira sallah. Zalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Amma idan aka kidda sallah kar ku ci gaba da zama ku koma kasuwa. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihun. Allah ce ku koma ku nemi falalar Allah a kasuwa. Saboda a da ya ce wa dharul bay'a. Shi yasa bai ce wabtaghu min al-bay'a ba, ya gama sai ya ce min fadlillah. لأن فضل الله عز وجل من الرزق ينال في البيوع. شيخا كما الله من أوفي كن سركية شي سلة فللا جنبا لن تناسل النافلة أشين دلي ما أسو أنك أسوى سبحانه سنة سلة وانا أسو سبحانه سنة سلة أنك أسوى كما سبحانه سنة أسوى أيك أسوى جلانا أيك أسوى جدلي. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الله يعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعبرت سنة يودر سنة صلى. سأل الله شيئا أما كما أجتمع أقوي وطن دبات الله ذا سبحانه سنة يبدأ في جهاد. وطن دبات الله ذا سبحانه سنة يبدأ في كسوان. وطن دبات الله بدأت يقوم أصبح دبات الألافية. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله. وأن نموتن بلا قوسنا لأزري باسسي مثلا تلبا جمال الله يا دميني من دوكك الديني جنجنج جنسا لكالفنسا دميني من أبن دنيا لنوبو في أسيني كالسا لسنوكم الديني. Shi yasa Allah maɗaukakin sarki ya ce ko aikin hajji aka je, to a yi ibada kuma a nemo kuɗi. Allah ya ce a je aikin hajji wa atimul hajji wal umrata lillah. Amma sai ya ce idan aka je aikin hajji laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum. Babu laifi a wurin aikin hajji ma ku nemo kuɗi. idan a filin aikin hajji an ce a nemo kuɗi, a masallacin juma'a an ce in an gama a je a nemo kuɗi, to ballantana lokacin da ba na ibada ba, sauran lokacin duka na neman kuɗi ne. Wannan ya nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ya ɗauki kasuwanci da shiriki da muhimmanci. Shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ayyul kasbi afdal, wata hanyar neman kuɗi ne tafi sarki da tsafta a wurin Allah. Sai Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce sana'ar hannu da kasuwanci, a'malur rajuli bi yadihi wa kullu bay'in mabrur. Wannan dalilin ne yasa kasuwanci ya zama ɗaya daga cikin hanyoyi masu albarka wa rayuwa da kuma albarka wa addini. Babu wata sana'a da ta yi amfani wa addini, babu wata hanyar samar da kuɗi da ta yi amfani wa addini a tarihi har zuwa yau kamar kasuwanci. Ɗan kasuwa su suka riƙe addini tun da, kuma har yanzu ma ɗan kasuwa su suke riƙe da addini. Idan masu sana'a ta hannu suna samun wani abu su ciyar da addini, suna ƙoƙari amma ba su kai abin da 'yan kasuwa suke bayarwa ba. Masu sana'ar hannu suna iya taruwa su ɗari su jajjaba wani abu a cikin asusu, amma mutum ɗaya sai ya ba da abin da ya fi ƙarfin nasu idan shi ɗan kasuwa ne. Mai sana'ar hannu idan ya ci gaba yana sha'awar ya zama ɗan kasuwa, sai zama in ya san'anta sai ya yi shi da yawa sai ya sayar sai ya zama kamfani yake da shi, amma babu ɗan kasuwa da yake so ya koma mai sana'ar hannu. Mai aikin gwamnati yana fata idan ya tara wani abu ko ya gama aiki an bashi graffiti yana so ya koma kasuwa, amma babu ɗan kasuwa da yake so ya koma aikin gwamnati. Kowane mutum ciki har da malamai su ma suna so su zama ɗan kasuwa, sai dai in ba su samu damu ba, sai dai in ba su samu dama ba, haka dai gafarta mala. Kowa yana so ya zama ɗan kasuwa, amma ɗan kasuwa ba ya so ya zama kowa sai dai ya zama kansa. Har sarakuna har shugabannin ƙasa suna samun manya-manyan 'yan kasuwa su ba da jari su ce a juya musu. Babu wani mutum face in dai ya zama wani a duniya to yana da rabuwa a cikin kasuwa. Shi yasa har annabawa suke da rabuwa a kasuwanci. Annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwanci, shi yasa hadisansa cikin sunnarsa kauliya da fi'iliya da takaririya duk abu kasuwanci a ciki. Ya ce a yi kasuwa, shi ya je kasuwa kamar yadda sauran annabawa a bayansa. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ليسك زوا البيع والشراء. أبا سمع زوا دون وعدين كويبا. سبو راك كاسو أنشي. كسان كي كاتي إتاتي. ما في حنيا تأذكي لتأكوة أمبانيك أن أدم دا أمبانيك الأمة. Shi yasa duk ƙasashen duniya waɗanda suka fi arziki suka zama 'yan kasuwa. Duk wata ƙasa idan ta kai babba to tana kasuwanci. Ta haka ne aka samu dokoki na duniya na international trade. At-tijaratu ad-dawliya. Tsakanin ƙasa da ƙasa za a yi ciniki. Kuna ganin saboda dalilin ciniki da kasuwanci. Yanzu daga makon da ya gabata zuwa yanzu tattalin arzikin duniya yana ta jijjiga saboda Donald Trump shugaban Amerika, tattalin arzikin da ya fi kowanne girma a duniya ƙasar Amerika, shi kuma da yake biloniya ne ya san harkar kasuwa, sai ya shigo da harkar kasuwa a cikin gwamnati ɗungurungun, sai zama tattalin arzikin duniya ya jijjiga har dala daga kwana biyu zuwa yanzu ta yi ƙasa da euro, abinda ba a taɓa gani ba tun wajen shekara biyar. Me yasa? Saboda ya ce dole sai an farfaɗo da kasuwanci. Ya ce ya fahimci cewa idan ya bari to shugaban ƙasar da ya wuce a bayansa ba ɗan kasuwa ba ne. Ya ce ya bari China za ta tsaye America gaba ɗaya, sai ce ba zai yarda ba. Jiya ne wani dogon jawabi ya ce cewa da kamfanin motoci na Ford na America
da kamfanin motoci na GM General Motors na America. Yace America ba ta sayan mota a cikin gidan mu. Waye zai sayan motar America kuma a waje? Yace kamfanin ya daina yana so ya rubuce. Kowa yana sayan kayan China. Idan wayoyi ne daga China, idan kayan tsayawa daga China, kayayyakin gini daga China, motoci daga China. Yace to mu me ya rage mana? Sai dai su yi ta yin makamai ana saya a duniya. Makaman da kuma ƙarshe su za ta kashe. Yace to dole a koma kasuwa. Shi ta kaga shi kuma kasuwanci in ka zo shiga dole sai an ci ka a farko lokacin da zaka bada jari. Shi ta yake ce musu ku yi hankali. Wannan da kuka ga tattalin arziki yana jijjiga dala tana rushewa kamar mun sa jari ne a farko sai ka dan wahala kafin jari ya zo ya dawo ya fara kawo riba. Tunani ne irin da ƴan kasuwa. Saka duk wanda ya yi girma ya gawurta to zai shiga cikin kasuwa don ta nan ne ake nemowa. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shirin da musulmi akan tsarin kasuwanci. Shi yasa ba kawai yayi magana ba har a aikace yayi kuma an yi kasuwanci a gabansa ya gani. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin Hakim ibn Hizam cikin sahih al-Bukhari da Muslim ya ce al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa وإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. Yace da mai saye da mai sayarwa suna da zafi akan ko cinikin ya ci gaba ko cinikin ya rushe kafin a gama su rabu. Amma daga su rabu ciniki ya tabbata saboda muhimmancin ciniki. Shi yasa Allah ya ce ana rabuwa to ba wasa a cikin shi, magana ta ƙare kawai. Ma lam yatafarraqa bimaana fa idza tafarraqa faqad tamma al-bay'u wal-'aqd in ko ya tabbata ya ayyuhal ladina amanu awfu bil 'uqud acika saboda Allah yana so ya rika ganin ana mubadalatu malin jama'a wanda shine kasuwanci kar kudi ya ta zama a gidanka kar kudi ya ta zama a banki ka dauka ka juya shi shi ta Allah ya haramta riba saboda baya so kai la yakuna dulatan bainal abniya minkum kar kudi ya rika zama a wurin mutane kadan ya ta taruwa a daskare shi sai a dauki kudi a sayar sai a ci riba a dauki kudi a tura shi ya sayo kaya kayan ya sake nemo kudi haka ake so a rika juyawa wannan ita ce fikira ta musulunci da zaka gane hikimar
haram ya haramta riba saboda in har ana so a samu wato kudi ya rika tadawunul amwal tsakanin mutane kuma a same shi da adalci to dole sai an cire riba a ciki in ba haka ba masu kuɗi su zai ci gaba da zama masu kuɗi masu talauci ko su ci gaba da zama masu talauci abin da yake dadin mu kenan da tsarin capitalism manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kasuwanci shi da kansa tun kafin zuwa musulunci tun kafin ya zama annabi galibi ku duk kun san sana'arsa abin da ya fito da shi har ya samu mata kasuwanci ne an dauke shi aiki ne a gidan Nana Khadija a kamfanin ta su rika zuwa kasuwanci aka dauko ta aka sa aka hada musu kaya na kasuwanci na kasa da kasa su tafi sha su je su sayar a samu riba illa ba dole da kwarewa da amana ba ina sayar da malika a jartar qawi al amin da ba za a bashi wannan ba ya ke kasuwa ne ba wanda zai dauki kuɗi masu yawa ya baka ya rike maka shirin da a gidan shi ta tafi ta kasa ka je ka samu riba ka dawo sai za ka iya rikewa da amana kuma za ka iya juyawa ya kawo riba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babban dan kasuwa ne kenan tun kafin nan dama Abu Talib ya koya masa harkar kasuwa nasa kafin har ya fara zai yi na wani sannan kuma bayan ya zo ya zama annabi a cikin tsakanin shi da sahabbansa suka yi ciniki har yakan yi musawama ya tara da shi a rage a ƙara a yi irin wannan ciniki yadda kuke yi shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi kuma galibin cinikinsa ba wai yayi bane saboda yana da bukatar abu yayi ne don ya koya muku kuma ku riƙa yi kuma ya nuna muku kwaɗayin yadda za ku ci gaba da yi kuma don ku amfana shi ma ya bukatar amfani ta kasuwa shi ta bai ci gaba da sana'ar ba amma yana yi daga lokaci zuwa lokaci don sahabbansa su koya hadisin Abdullahi ibn Umar a cikin Bukhari da Muslim Allah ya kare yarda gare shi da babansa suna tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama yana kan wato yana kan doki sai doki ne yana gudu yana wuce mutane Umar kuma yana dawo da shi baya babansa kenan yana tayin haka sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yace Umar wannan doki naka akwai lafiya ka sayar mun mana sai ce ya rasul kuwa naka ya rasulullah amma ka kyauta sai ce a'a ni sai ya gani ni ina maka in kana son abu ko da kai ne babba kar ka so ka karba a banza ka yi kokarin ka ba da wani abu kai ma sai ce a sayar masa sai ce shikenan wani zaka saya suka yi ciniki sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya kuɗin sai ce huwa laka yabna ya Abdullahi ibn Umar na saya maka ne kai asali na baban ne amma sai saya maka a wurin baban sai ce cigaba da hawa kayanka shi manzon Allah ba wai ya saya mai shi yana bukata bane a kuma hadisin Jabir dan Abdullahi shi ma suna dawowa daga yaki shi kuma ya haura kuli ne rakumin kuma ya tsufa baya gudu shi kuma Jabir da ya amarya yana sauje yana so an gama yaki ya koma ya je wajen amarya shi yana ta dukan rakumi nan da kuma yaki tafiya abu shi ya kama shi kamar zai sace shi ya barci ya tafi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya same shi sai ya dauki rakumin ya masa addu'a sai rakumi ya karfi sai ya miƙe sai ya fara gudu ya ki kowanne sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to tunda ni na sa shi ya fara aiki ka sayar mu Jabir ya ce a'a ba dan sayarwa ba da yake ka sayar min Jabir ka ga nuna akwai yanci da zaka iya ko babanka ne ya ce ka sayar min ka ce a'a ba dan sayar ba shi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya cigaba ya ce a'a ka sayar min sai ya ce shikenan nawa zaka saya suka yi ciniki sai ya ce mishi amma ba za ka karba yanzu ba sai mun je gida sai ya yi ko mun amfani na sai in ka maka ya ce na yarda shikenan da aka je ku sai ya zo ya kawo shiga na kudin da muka yi magana sai Annabi ya bashi ya caske Annabi ya karbi hakuri sai shi ya tafi gida saboda ya tabbatar magana ta kare sai da ya tafi gida sai Annabi ya aika ya zo sai da ya zo sai ya ce masa kun jama naka wa darahi maka fahuwala ga hakuminka ga kudinka ɗauka ka tafi ka ɗauka na yi ne don ɗan cinye ribar ka kowane ɗauke a ɗinan da bukata na yi ne dai kawai saboda kai ma in taimake ka kamar kai ne ka ba yaro jari matashi ka ce na baka bashi je ka je ka juya idan ka gane yana da hankali ya tsaya ya tsaya ya zama da shi to in ya gama tun da kai kafi karfi ya gama sai ya kawo kudin sai ka karba daga baya sai ka kira shi sai ka ce to gashi ka kara jari ya tsaya kan ka ce ka bashi kyauta lokaci daya zai fi tsayawa ya nemi na kansa sannan in ka kira shi ka bashi zai fi jin da gaske ka bashi kyauta sama da ka bashi zai ka ce na yabe maka sai ya zo ya biya sai gane ashe yana da kokarin nema sannan yana da kokarin biya to kai kuma sai ka taimake shi wanda biya na cikin yadda ku manyan 'yan kasuwa za ku taimaki kanana amma ba kowa ake bashi ba fa in anastu min mushkar sai ka gane yaro yana da hankali kuma ba mai neman cin na banza ba ne to sai ka taimake shi da irin wannan wanda yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kasuwa a aikace kenan su ne ya yi kasuwa kuma shi da kansa ya ga mutane suna yi ya kama shi ga kasuwanni yana hisba ya ce me ya kawo wannan ma haza ya sahibar ta'am da rage mai kashin dankali ya sa ganyen manya a sama ya sa 'yan ƙanana a ƙasa ya rage masu gari sun kawo mummuna a ƙasa sun kawo mai kyau sun sa a sama man gashe falai zamina ban yarda da wannan ba kaga yana ganin kasuwanci kuma yana faɗan na daidai yana faɗan wanda ba daidai ba yana gyara wa mutane wannan duka ya nuna mana bayan alkur'ani haka sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma sun karantar da mu kasuwanci da muhimmancinsa da muhimmancin a gyara shi a tsaftace shi a kuma sanya shi yadda zai zama an samu albarka a ciki sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan zama da ɗan kasuwa yana shiryar da su akan yadda kasuwar su za ta yi albarka kuma duk lokacin da yake gaba da zai musu nasiha yana musu nasiha ta ɗan kasuwa zalla ba zai hada shi da sauran mutane ba saboda abubuwan da kasuwanci yake ciki yana da bukatar a rinka tattaunawa da ɗan kasuwa su kaɗai shi yasa za ka ji ya ce ya ma'asharat tujjar ya ku ɗan kasuwa kaga nan da masu sana'a ba sa ciki malamin islamiya ba sa ciki ma'aikatan gwamnati ba sa ciki manoma ba sa ciki ya ma'asharat tujjar ya ku ɗan kasuwa sai ce da su ku sani da cewa inna tujjara yub'athuna yawmal qiyamati fujjara da yawa daga cikin ɗan kasuwa za su tashi a ranar kiyama a matsayin mutanen banza ne sun ci arzikinsu a nan duniya amma ba su da rabo a lahira sai ce illa man ittaqallah sai dai wanda a cikin kasuwancinsa ya ji tsoron Allah wa barra ya yi nagarta wa sadaq kuma ya yi gaskiya duk wanda bai cika waɗannan abubuwan guda uku ba to ba zai zama nagartacce ba shi yasa a cikin wannan wancan hadisin nasa da aka tambaye shi ayyul kasbi abyad sai ce amalu rajuli biyadihi wa kullu bai'in madmun shi ne wanda wa barra kasuwancin da ya kukuta ya samu nagarta wanda Allah ya sa albarka mutane kuma suke alasan barka a kasuwancin mutum to wannan shi ne wanda zai zama ya kukuta ya ji tsoron Allah a farkon kasuwancin da tsakiyarsa da ƙarshensa sannan ya yi nagarta a cikin saye da sayarwa sannan ya yi gaskiya a tsakaninsa da kasuwar da tsakaninsa da ɗan kasuwa ɗan kowarsa da tsakaninsa da kwastomomi masu saye wannan shi ne wanda zai zama shi idan ya tashi ranar kiyama ba asara zai yi ba sa'annan kuma kasuwanci yana da bukatar da kula da waɗansu ƙa'idoji wanda shi ne asalin saƙon da nake so in isar mana ya ku taron 'yan kasuwa kula da waɗannan ƙa'idoji saboda ya zama kuna yin kasuwanci ne ibtida a fadlillah kuna neman falalar Allah falalar Allah ba ta samuwa sai ka kiyaye dokokin Allah me da me za ka kiyaye abu na farko karkai kasuwanci sai a abin da ya halatta a yi kasuwanci da shi abubuwan duniya na halal suna da yawa sun fi na haram yawa sannan hanyoyin kasuwanci na halal sun fi yawa sama da na haram karka shiga na haram kaɗan ne ga na halal da yawa har duniya ta tsare ɗan adam ba zai ƙure hanyoyin kayan sayarwa ba saboda yawan kayan duniya da kake gani wanda ɗan adam bai ma san su ba sun fi yawa kuma dukansu kayan sayarwa ne in ka ga ma duka je ka tiba kai ta sayarwa ba gani ko ma'adinai na ƙarƙashin ƙasa har yanzu akwai waɗanda ɗan adam bai ma san suna nan ba kowace ƙasa yanzu ta fara bincike sai ka tana gano ma'adinan da ba a ma san tana da su ba duk kayan arziki ne arzikin Allah yana da yawa fa tabu inda lahu rizq ku nemi arziki a wurin Allah don ka ku nema ta halal karka sai da abin da Allah ya haramta a sayar kun san abubuwan da Allah ya haramta a sayar innal halala bayyin wa innal harama bayyin kar ku shiga shubha wa bainahuma umurun mushtabihat ku san da abubuwa da suka halatta duk wanda yake cinikin abin da aka haramta ya fita a cikin wannan kasuwar akwai ɗaya ɓangaren na halal kuma zai iya arziki a ciki ba sai ka yi haram ake samun kuɗi ba duk kuɗin da kake yi da kake samun riba kake jin tsoron kar ka bari ka kayo akwai wani ba haram ɗin da ya ba kuma ya yi kuɗi biye da kai baka ka koma can kai ma akwai rabonka idan kana jin tsoron za ka kayo saboda idan ka bar haram to a cikin haram ma ana kayewa idan kana da kake barin haram saboda kana tsoron kar ka kayo to ta yi ka kanye a cikin haram din sai ka zama hasirar duniya wal akhira ta yi kuma ka ci baka kanye ba saboda jarabawa to wannan ko in ka jira jira za a ce da kai azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya, ka cire banka a duniya anan kuma lafiya wahala za ta ci. Ba karku sai da abun haram, karka sai da giya, karka yi mu'amala da giya, karka sa jari a kamfanin giya, karka yi dabban giya da motocinka, karka yi aikin security da za ka sa a cikin harkar giya, karka zama mai rubuce-rubuce da alaƙoƙi na tsakanin kamfanin giya da waɗansu, ko da kai baka sha ko baka sayarwa, duk abin da ya alaƙa da giya manzon Allah ya tsige masa. Karka shuka kayan abin da ake yin giya ka sayarwa kamfanin giya, duk abin da ka san zai taimaki giya ko shan giya ko kamfanin giya karka shiga cikin shi, ba naka na musulmi bane. Haka kuma sauran abubuwan da aka haramta, duk abin da Allah ya haramta to ya haramta cin kudin abu. Inna Allaha idza harrama shay'an harrama thamana, wannan ba sai ne tsaya muna kirba ba, kun san abubuwan da Allah ya haramta ne. Don haka duk abin da ka san a musulunci haram ne, to haram ne a yi cikinsa, haram ne a yi mu'amala da kai a cikinsa, ba ruwanka da shi. Kamar waɗanda ba musulmi ba su yi, amma kai musulmi wannan ba naka ba ne. Wannan ita ce ƙa'ida ta farko. Ƙa'ida ta biyu ita ce a cikin tsarin cinikin, ko da halal kake sayarwa, to kaka bi tsari na haram a wajen sayar da halal. Kai Qur'ani ba kake sayarwa, ai ƙarshen halal ke. Kayu kana sai da kayan masallaci ne, kafin take zaiwa irin da masallaci. Kayu kana sai da spika ne da kayan sauti irin da masallaci. Kayu aikinka kayan ne kake ko gini ko masallaci ka kware wajen ginawa. Amma ko menene idan dai kasuwancinka a cikin tsarinsa akwai haramci, to shi ma haram ne, ko da abin da za a sayar din halal ne. Abin da yake jawo haramci a cikin abu na farko ya zama riba ta shiga cikin cinikin, na biyu ya zama akwai algushi kenan da larabci, ha'inci, na uku ya zama akwai jahala a ciki, wanda zai zama akwai cuta da ɓoye-ɓoye. Harkar kasuwanci da za a yi canjin dukiya da dukiya, ka ba da kuɗi a baka kaya, ana so ya zama a fili ko ne yake, ba maganar ɓoye-ɓoye, ba maganar rufa-rufa. Karka haɗinci wani ka koya masa wani abu sai ya zo ya buɗe, sai ba haka ba ne, ba yanda kuka yi da shi ba. Shi ne ma'anar as-sidqu da yake fa'in sadaka wa bayyana, ana so komai ka yi a fili kar a samu jahala. Daga cikin hannun da haram za ta iya shigowa ciki shi ne rantsuwa, musamman rantsuwa a kan ƙarya. La wallahi ba la wallahi, ai haka na sayo, ai ni ma haka, ya ni ma ba haka ya zo min ba, ni duk waɗannan ba sai ka faɗi irin su ya sa a saya ba, ba sai idan ba ka yi ba ne zai sa ba za a saya ba. Akwai wanda bai saka yin rantsuwa ba, shi arziki ne ma, amma ya fi kowa kuɗi, ashe ba sai anan ka ba ake samun arziki. Kai ma musulmi ba sai ka rantse ba kafin ka samu, har ne shi ne ma yarda da Allah ba kuma ya samu kuɗi, to kai sai ka rantse a kan me za ka rantse. Haka idan za ku yi ciniki ku bi ta hanyar halal, ku fi kowa yawan son sauraron karatu da bin malamai da jin darussa a masallatai ko a wayarku ko a wani, saboda ku rinƙa jin menene riba, kuma ya ta'amuli da riba take. Galibin mutane suna riba amma su ba su ma san me ye ribar ba. Dolenka ne ka nemi ilimin sanin riba don karka ci riba, kamar yadda ya zama dolenka ne nemi ilimin sanin sallah kafin kai sallah. Don haka ku kiyaye wannan, kar ku ci riba a cikin mu'amala. Ta yaya za ku ci riba? Shi ne kar ka karɓi bashi a wurin wani idan harkar kuɗi ne, kuma daga baya idan ka zo bashi ka ƙara masa. Kada shi kuma ya karɓa a wurinka idan ya zo biyan ka ya ƙara maka. A cikin 'yan kasuwa da yawa ana irin wannan. sai ka karba abin shi kace tunanin miliyan daya ni kuma in nazo ga ka na samu wani abu zan kara maka wani abu ai in mun samu kai ma da kanka ka ce to za ka samu wani abu in ka samu ka karba da sunan bashi da to bayan ka kara maka kokoro ba idan kana so ka samu kokoro a ciki to ya zama sa jari yayi idan ko ya sa jari ya tura maka miliyan daya da niyan za ka bashi wani abu to fa sai an yi ta da keke da keke idan aka samu riba zai samu idan aka fadi shi ma ya fadi sai ya yadda da wannan kafin ya tura maka miliyan daya ka yadda za ka bashi riba amma idan ya ce maka ni fa dole ba ka ban miliyan daya na kuma daga baya za ka ban wani abu to ya zama bashi ke da shi ko bashi ko kuma ba za a kara ba a ciki kaga ba za ka iya shiga ciki kar ka yadda da wannan haka kuma kar ka yarda idan abin da kake sayarwa asnaf ne ne bawiya to karka da an ci biki irin da riba idan kana sai da hatsi ka mai da hankali kayan abinci kar an ci biki tsakanin hatsi da hatsi iri daya wanda suke jinsi da sinfi iri daya kuma ya zama a tsakanin su an samu tafadin ko kuma idan ba jinsi iri daya bane ya zama a kanin su an samu nasi'a dole sai ka kula da waɗannan kula da kusanci da malamai zai sa ta gane wannan karatu haka waɗanda suke auna abubuwa a sikeli masu sai da nama suna ciki duk abin da ake aunawa a nauyi a gane nauyin shi to riba tana shiga ciki duk abin da ake aunansa na hatsi ta hanyar kwano ko buhu riba tana shiga cikinsa sai ku kula da wannan to ballantana kuma uwa uba kuɗi da zinariya da azurfa da waɗanda suke kasuwancin harkar canji kuna nan da yawa duk wanda yake harkar canji idan akwai sai fa miliyan da zai tura maka yanzu kai kuma za ka bashi naira ko za ka bashi dala ko za ka bashi riyal to yana turo miliyan kai kuma a daidai lokacin kana tura masa riyal ɗinsa amma idan miliyan za ta iya shiga kai kuma zuba ka da riyal sai ya turo da kafin kai kuma kai oda ka saya sai ka sayar mishi to wannan ita ce riba shine riban nasi'a kuna fahimtar wannan kar ka yarda a turo maka kuɗi ya shiga account ɗinka sai ka san akwai canjin a account ɗinka yana turawa kuma tana turawa amma idan ya turo sai ka ce sai zuwa jimawa sai kuma ka ɗan ne ka tara to wannan riba ce sai ka tara kafin ya turo sai ka ce riƙe kuɗinka ka jira ne nawa ne miliyan ɗari ne to kai ma sai ka nemo canjin su kaza sai ka nemo tukunne ka ce masa to a yi yanzu saboda kafin ka je ka nemo farashin zai iya canzawa to musulunci ko bai da a zo ana rigima ba da ƙarfe tara na safe canjin yana matsayin ɗari biyu yanzu kuma kafin lokacin azahar ya yi canji ya zama 203 to wannan ukun da zai zama bambancin zai iya jawo rigima tsakanin ku shi yasa musulunci yace bai yarda ba sai ka tanada naka na ta ya ta rubuka ko a cikin kin sai ka tura masa ya tura maka jama'a kuna fahimta da ku wannan shine riban nasi'a ballantana kuma riban sadaqa riban sadaqa shi kuma shine wani ya tura ni idan iri ɗaya ne kukuna nan lome sai aka kawo zinari daga dubai wannan zinarin da aka kawo an riga an yi shi a matsayin sarƙa na abun wuya na wata mata mai tsada ya kai gram 100 kai kuma kana da zinari a nan wanda aka haƙo daga nan togo amma shi ba a riga an mai da shi ya zama a wuri ba amma shi ma gram 100 ne na wuri tacacce ne wannan ma tacacce amma na har an riga an saka shi idan da za a kai kasuwa a sayar wannan gashi dan dubai kuma an riga an mai da shi abun ado kuɗinka zai fi tsada sama da wanda shi a cire shi to ka tsaya ba wanda za ka yi haka da sunan wannan zinariya sunan wannan zinariya dole ya zama idan za a yi canji ya zama iri ɗaya kar wani ya koyi yawa idan wannan gram 100 wannan ma gram 100 ba za ka ce naka gram 100 to amma tunda nawa an riga daga dubai yake kuma nawa an riga an sa shi zai fi tsada za ka ga gram 100 ga kuma ƙarin sefa 50,000 saboda ya zama tsakanin su an yi wannan ya zama haramun ya zama riba tunda dinari da dinari ne idan kana so wani ya tuwa ni yawa saboda wannan zai tuwa ni tsada to wannan mai dinari a dukunan ya je ya sai da shi sai karɓo kuɗin daga bayan sai ya saya da kuɗi in kana so ka samu ƙarin riba sai zama cinikin tsakanin gold ne da kuɗi to nan zai iya jin tsada amma idan gold da gold ne sai da zama iri ɗaya kun fahimci wannan to dole sai ka koyi wannan shi ne kar riba ta shiga ciki sannan kada ƙarya ta shiga ciki da wayo da muku-muku da magunugu wanda duk aure yan kasuwa ba abin da ba su yi ba wallahi yanda mutum zai samu kuɗin sa ya shiga a kuɗin sa ya fita shi kuma ya shiga shi ya shigar da wancan duk yan kasuwa sun iya wannan to a musulunci kamar da hankali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya mana alkus ya koya wani abu fa laysa minna wannan baya tare da mu sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce akwai mutane guda hudu waɗanda ranar kiyama ko kallon su Allah ba zai yi ba ɗaya daga cikin su shine al-munfiqu sin'atahu bil halfil kadhib wanda yake rantsuwar ƙarya domin ya saida kayansa saboda haka a kula da wannan kana a cikin harka ta ciniki a samu wani abu na haram ta hanyar jahara ko ta hanyar algharar ko ta hanyar alghushwar khiyana ko kuma ta hanyar ta'amuli da riba ka'ida ta gaba da za ku kiyaye ɗan kasuwa shi ne farko din ɗanyin ihtikar ihtikar shi ne sayan kaya wanda kake bukata ka koye sai ya yi tsada kafin ka sayar ihtikar kala biyu ne akwai halal akwai haram ihtikar wanda ya zama haram shi ne ana bukatar abu kayan abinci ne sutura ce kayan amfani na yau da kullum ne kayan amfanin gona ne motoci ne mai ne ko ma mene wanda ɗan adam suke yawan bukata sai zama lokacin da ake neman sa dama kuma yana da ɗan tsada ana so ana bukata sai kai da kake da kuɗi sai ka je ka sai da yawa sai ka ɓoye sai zama da waɗanda suke sayarwa a matsayin retailer ɗan ƙananan ƙananan masu sayarwa da su ƙananan consumers dukansu a wurin ka na zo su saya kai kuma sai ka ƙara kuɗin sai zama a can ƙasa dole ya ƙara tsada wannan shi ne ihtikar wannan kuma haramun ne shi ne wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin cikin muslim daga ma'amar ya ce la yahtakimu illa khati in ba mai laifi ba ba wanda zai yi wannan mai son cin haram mai son cutar ɗan uwansa mai son cin jinin ɗan uwansa don shi ya gina nasa ba kar ku yi wannan ihtikar ɗin da ya halatta shi ne kaya dama akwai shi ba maki ake yi ba ba yana tsada ba ne kuma akwai shi a ko'ina an yi amfanin gona sai ka je wurin manoma sai ka je ka saya bai riga ya yi tsada ba a kakarsa ake idan ba ka saya ba su manoma su kuma za su yi asara a yi saboda sun noma suna so su ma su sayar ne to wannan ya halatta ka saya sai ka ajiye idan kuɗi ya ɗan tashi sai ka sayar ba da niyyar cuta ba kuma ba kowa kuma zuwa da kai ka saya ba zai kare ƙara tsada ba wani ma ya saya wani ma ya saya sai zama kun taimaki ƴan kasuwa wanda suka yi noma da manoma wanda ya je ya saro a ƙauyuka ka saya a wurin shi shi wanda ya noma shi ma ka saya a wurin sai ka ajiye daga baya kuma sai ka zo ka fitar idan ya ɗan ƙara riba sai ka sayar wannan ya halatta wannan shi ne ihtikar wanda ya halatta
kawo mutane wahala da tsadar kaya idan ba zai jawo kaya ya yi tsada ba idan ba zai sa mutane su nema su rasa ba ya halatta zaka ku kiyaye ihtikar daga cikin ka'idoji na musulunci akan kasuwanci shine ku kiyaye zalama idan za ku saya kuna kokarin ku samu ku saya da sauki amma me yasa idan za ku sayar ba ku sayarwa da sauki ko ne abin da ƴan kasuwa suke wanda yake ban mamaki musamman akan man fetur wanda gwamnati take shiga ciki wajen yanke farashi idan mutum ya je ya siyo man fetur sai aka ce za a sayar da shi a 1,100. Ana nan ya siyo da yawa. Sai gwamnati sai ta ƙara farashi. Sai zama 1,100 naira 10. Yanzu zai sauri ya ƙara. Shi a nawa ya saya? A 1,100 zai sayar, sai gwamnati ta ƙara. Yanzu wannan naira 10-10 da zai ƙara, shi zai ci riba ne haka kawai na. Idan gwamnati kuma da za ta rage, sai a ce a sayar da shi 990, kaga akwai an yi ragin 10. To shi ko ba zai yadda ya haka ba fa, sai ya sayar da wancan a yanda ya saro. Sai ce sai an yi sabon tsari kafin ya rage. Amma da aka yi ƙari fa bai ce sai da aka yi sai an yi sabon tsari ba. Ta wannan wani irin cuta ne. Da aka ce an rage, sai kai ma ka rage. Da aka ce an ƙara, sai kai ma ka ƙara. Amma idan aka ce an ƙara za ka ƙara, in aka ce an rage kai kuma ba za ka rage ba. Wannan wani irin cuta ne. Jama'a ana fahimta? Sai zama mutum yana irin kasuwancin da irin kasuwancin banki da harkar riba, shi ne wanda ba zai taɓa faɗuwa ba, shi sai dai ya ƙaru kullum. Sai dai a rinƙa ƙaruwa a jikin talaka na can ƙarshe wanda shi zai saya. Shi idan an ƙaru ya ƙaru, idan an ragu ya ragu. Amma shi ɗan kasuwa shi ba zai yadda ba, sai dai an ƙaru ya ƙaru, amma an ragu shi ba zai ragu ba. Wannan ba daidai ba ne. Ba za ka iya mai da talakawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su zama kasu ne shafar zoma. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya ji kan mutumin da samhan idza ishtara, samhan idza ba, samhan idza iktada. Idan ya zo saya yana da sauki, idan ya zo sayarwa yana da sauki, idan ya zo karɓar haƙƙinsa ma yana da sauki. Ko me yasa ba za mu zama masu sauki ba? Sa'annan kuma ka'ida ta gaba daga cikin ka'idoji da ya zama wajibi kiyaye shi ne ku sauke haƙƙin Allah a cikin dukiyoyinku. Dan kasuwa ku ne wanda mafi yawa rukunan musulunci suke tabbata a kanku duka. Ko kuka fi kowa cika rukunan musulunci duka guda biyar ɗin nan, ga tauhidi, ga sallah, ga zakka, ga azumi, ga haji. Sauran galibin masu sana'a sai dai su yi guda uku su bar guda biyu. Ba zakka ba haji. Ku ne kaɗai wanda kuka fi kowa cika rukunan musulunci. To ku cika su tammatan. Kar ya zama an ce hajji a je saboda kai kake amfana, amma an ce zakka kuma ba za ka bayar ba. Allah ya wajabta a kanku ku rinka cire haƙƙin da Allah ya tsora muku. Idan ba ku yi haka ba, kuɗinku zai zama muku da shi za a ƙona ku a ranar kiyama. Walladina yakhluzuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam. Duk wanda ya tara kuɗi ya ƙi ya cire haƙƙinsa, to da wannan kuɗin za a ƙona shi a ranar kiyama. Kuma yawan kuɗinka yawan ƙunarka. Za ka karkulin ƙabari dukiyarku ta zama sanadiyar da za ku shiga wuta da ita. Ku cire haƙƙin Allah. Kuma yana daga cikin abin da ke da daɗi a musulunci, haƙƙin Allah baya da yawa. Haƙƙin zakar nan ɗan kaɗan ne. Wallahi haƙƙin da Allah ya ɗora ya fi haƙƙin da gwamnati take karɓa idan tana karɓan tax a wurin. Galibin tax da ake karɓa daga wurin gwamnati, wallahi ya fi kuɗin zakka yawa. Kuɗin zakka ba sai ya kai 40 sai a cire ɗaya. Kuɗin tax shi kuma kashi nawa ne a cikin dukiyarka? Gwargwadon ƙasashe wasu na karɓan 10%, wasu na karɓan sama da haka. Amma shi wannan fa 2.5% ne. Idan mutum yana da 100,000, to 2,500 ne fa. Ba fa a cikin 100,000 ya cire 10,000 ba. Idan mutum yana da biliyan ɗaya fa zai cire 25,000. Kafin mutum ya fara ba da zakka sai ya kai 40 a kuɗi sai cire ɗaya, sai ya kai 40 a tumaki sai cire ɗaya, sai ya kai 40 a awaki sai cire ɗaya, sai ya kai 30 a shanu sai cire ɗaya. A cikin raƙuma kamar tun da manya ne, ba ma da rakumin ake cirewa ba idan sun kai na farko idan sun kai biyar sai da ka cire yar akuya ko ka cire dukiya wannan duk sauki ne Allah yake muku saboda haka ku cire haƙƙin Allah in mutum yayi rowa fa inna ma yabqalu an nafsi yana yi wa kansa rowa wallahi al-ghani da Allah yake ku bayar Allah ya wadatu ba shi zai ci kudin ba wa antumul fuqara ku ne mabukata sannan fa'ida ta kusa da ƙarshe ita ce ku rika ba da sadaka bayan kun cire wajibi ku rika yin sadaka ko dan da in za su ba da zakka wayo ne da su sai su cire kuɗin zakkan sai su ware duk lokacin da aka tambaye sadaka na gidan masallaci ko na taimakon addini daga cikin wancan kuɗin za su bayar ƙarya kake yi ba haka ake yi ba kuɗin zakka daban kuɗin sadaka daban kun ji wannan da kyau kuɗin zakka wajibi ne kuɗin sadaka kuma neman cire datti ne daga cikin kuɗinka da kuma datti a cikin kasuwancinka kana neman Allah ya sa albarka Allah baya sa albarka sai in akwai sadaka a ciki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa ƴan kasuwa ya ma'asharat tujjar ce ya ku taron ƴan kasuwa in ce ku sani yace innal bai'a yahduruhu al-lahu wal halif a cikin kasuwancinku ana kuna yin kuna wani lokaci kuna yin lagau kuna sa ƙarya wani lokaci kuna yin lagau kuna sa wasa wani lokaci kuna yin kuna sa rantsuwa a ciki baka sani ba a najiya kai tayi huko na shekaran jiya kai kai baka sani baka kudi amma baka san wannan kudin 100% akwai kusure ko babu ba sai yace ku rinka dauraye wannan kusuren da yawan sadaka ku lura da wani abu na hikimar Allah bayan da za a yi Allah a cikin unguwar ku kaji kuka tashi sai kai ka zama cikin waɗanda suka fi kuɗi ko goma sauran guda 90 din nan Allah baya zalunci duk me yasa ya hana su to tunda kaga bai ba su ba ya baka to ba zai sa maka ilimi ba yadda za a yi yana ganin su da kai da su duka bayin sa ne kuma ba ka fi su iya rawa bane ba ka masa karatu ne yaji ka iya sai ya dauki kuɗi ya baka ba ba ka yi sana'a ne sai ya biya ka ba har kawai kaga ya baka ya hana su to zai sa maka ido ka ɗiba ka ba su idan baka ba su ba wallahi zai dawo kanka sai ya zama kana ta yin asara irin wanda kai baka sani ba hanyoyin da Allah yake fatan kuɗi a wurin ka in baka daraka suna da yawa wallahi hanyoyin da Allah zai kwace kuɗi a wurin ka suna da yawa gara ma ka ba da sadaka kawai kuma na rantsa muku da Allah ko ka ba da sadaka ko baka ba da sadaka ba sai kuɗi ya fita kuɗi ba zai taba zama bai fita ba wallahi bari in ga muku hanyoyin da Allah yake karba idan baka ba da sadaka ba to a cikin gidanka wani yaro zai rashin lafiya kuma wallahi ba za a iya magani shi a garin ku ba sai an kashi turai sadakan da zaka bayar miliyan 1 sai kake bayarwa miliyan 1 nan zai ishi mutum 100 zai ishi mutum 10 zai ishi ya cire mutane akan jinya zai ishi ya cire mutane abun nan ya ciyar da marayu ka kika cire to sai Allah ya sa dan kai rashin lafiya sai a kashe miliyan 5 ka san wani abu wallahi inda ka bada sadaka sai zama danka ba wanda zai ciwo sai kudin ka ya zauna miliyan 1 ka bayar sauran miliyan 4 kuma yana aljihun ka hanya ta biyu da Allah zai iya karbe kudin ka shine sai Allah madaukakin sarki ya saka ka je ka sayi abinda ba za ka yi amfani da shi ba sai ka sayi gida a nan ka sayi gida a can ka sayi gida a can akwai gidan da har za ka mutu ba za ka taba kwana a ciki ba kuma kai baka sayar ba me amfanin gidan sai Allah ya saka kai ta sayan abubuwa na asara ka dauki kudin a madadin ka sa sadaka sai ya dawo maka da wani abun da zai maka amfani ko wa iyalanka amfani sai ka je ka sayi wani abun da motoci ne za ka ga mutum ya tara akwai motar da har ya mutu bai taba shiga ba me amfanin mota na ce a hau to sai zama daidai wani ya hau ya rika womin dinta direba kai baka taba hawa ba ko sau daya kuma ka biya shi kudi yana womin dinta a banza kai kuma baka hau ba me amfanin ta ba fatin da take ba balle ka ce tana kawo maka kudi an ajiye ta ne kawai a gareji sai dai a kunna ta a kunna AC a ji ta yi in ba ta yi ba a ji a sake yin gyara kuma kai baka hau ba a haka ne Allah yake kwace kudin a banza ba dole ne hankalin ka ya gano ba yana daga cikin da Allah zai kwace kudi daga wurinka shine ka kika bada sadaka a masallaci kaki ka bada sadaka wa makotanka, kaki ka bada sadaka wa ƴan uwanka da marayu, amma wallahi sai mai gadin gidanka da sakataren office ɗinka da masinjanka sai su haɗa baki da wanda ka aika sai su ci kuɗin sama da irin wanda kake, sai dai kaga wani yana ta gini ta ina ya samu kuɗi kai ma baka sani ba, babu shaidan da zaka kawo balle ka kama shi a baya ci kuɗin kai kuma baka ci ba, kai ne baka bada sadaka ba. Allah yana tare maka yaki da yawa kana bacci idan ka bada sadaka, in baka bayar ba idonka yana gani, amma wallahi za a cuce ka turanci kawai za a rubuta kuma ka sace kuɗi a fitar da kuɗin kai kuma baka sani ba, sai an je lahira aje a ce ga kuɗin ka nan, ka zo kana magana za a biya ka, a ce to ake ba baka yi sadaka ba, shi yasa aka gane kuɗi, shi yasa dole ne kawai kuɗi sai ya fita, ko ka fitar da su ta hanya mai kyau ko su fita da kansu, in ka bari suka fita da kansu ba kai ka fitar ba to Allah ba zai baka lada akai ba, saboda an cire maka su ne na azaba. Jama'a ku maida hankali da dukiyarku, ku tsare su, ku tsare yawan asara ta hanyar sadaka, ku tsare yawan samun asara ta hanyar yawan bada sadaka, musamman kuma sadaka na harkar addini, da shine addinin musulunci ya gino, idan baka bayar ba Allah zai kawo wasu su bayar, kai kuma yana jiran ka, karka yadda Allah ya ce maka na sa maka ido, kamar kai ne fa da yaronka sai ka dan fara bashi jari sai zai fara zama wani abu, sai fara jiya zai yi takara da kai ba sai abin da kace ba, in kai in ya yarda ranan da kace kawo kudin nan ka kwashi jarin ka ka kore shi aiki ai ya zama zero ba abin da zai iya, to kai kana so Allah ya baka haka, in Allah ya maka haka yace to na fata ma yanzu duk abin da na baka yanzu na fata wurin wanda za su koma ka inda kake baka isa ba na sani, lillahi ma fi samawati wal ardi wa ma fihin, duk abin da yake cikin kasa da abin da yake sama na Allah ne, saka in ya gara ma yana iya kwancewa ya ba wani, saboda haka ya ɗan uwana mu kiyaye waɗannan ƙa'idoji sai mu zauna da Allah lafiya kuma mu zauna da arzikin mu lafiya, ku taimaki Allah sai Allah ya taimake ku, idan kuka taimaki addinin Allah kun taimaki kanku ne, ba ku taimaki Allah ba, Allah baya bukatan komai a wurin ku, dama na sani, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum, idan kuka kiji to ba za ku kai gani ba, addinin Allah zai ci gaba ko kai ko kai baka yi ba zaka ga wani yana yi, sai dai kai ta jin haushi kai kuma ka rike kudinka, kudinka dama kafin ya samu ma addini yana ci gaba, bayan kudinka ma za a ci gaba da harkar addini, kai kuma zaka je da asara a nan duniya kuma zaka je da asara a lahira. Allah ubangiji ya albarka arzikin ku da hanyoyin neman ku, Allah ya masa albarka, dukkan masu nema da sana'a ko masu nema da kasuwa Allah ubangiji ya albarkace hannayensu, duk abin da kuka dora hannunku a kai na arziki Allah ubangiji ya kawo arziki, Allah ya kara buɗaɗa muku, mawadata waɗanda suke da kyakkyawan zuciya akan taimakon waɗanda ba su da shi da taimakon addinin Allah, Allah ya kara buɗaɗa musu, Allah ubangiji kar ya bar su da dabarar su kuma Allah kar ya bar su da shaitan, Allah ubangiji kar ya kunyata su, Allah ubangiji ya kara buɗaɗa musu ya kara albarkar arziki su, Allah ubangiji ya albarkace mu gaba daya, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakumullahu khairan. Allah ya saka ma malin da alkhairi da wannan ilmin fa'idin da ya ba mu, mun ji maganganu da dama da ke da alaka da kasuwanci. Islamai alfaga wa yuka tonan ne do nuktaran gona kan ilma ilmi ci sai lakal igina dai alfaga anil fura tilas dira alfaga tin gashi yamu ko masu yama ya fa kudin banda asalan dai da ne rabon harka kan bore go ce faro wura igina kan mu a gina salan gaci Ibu Subhanahu wa ta'ala nuna halalan ne a ne gore maciji gore mai himmadan
ala suna kan aci gurai sai suratul juma'a ko wace kan gurai yin gargaban gurai mai tsan gogoro gurai mutu gafuro abaira da shi ce mai do girkin subhanahu wa ta'ala ban kira ce ci alfaga ne almani ko ce ci dai wabtahu min fadlillah alinga wani nuri ce bakan gwamni bere no bi mana hayakan burdu kai ga cici din in kanta alfaga a kibir sai kan irko subhanahu wa ta'ala na halalandi ana ayyan tabbatan da alqur'ana da kan cikin halal ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ga moyali ala sunan kan annabi sallallahu alaihi wa sallam ana ce ga kibir sai ga wani bafunara faka kan dir shi dalil go kan ga shibaka annabi sallallahu alaihi wasallam afuru dai da ne ra afuru business haraka hala ane wudar ra ci to dir ra a ci to be daga to han nan kan aga fattano go koi ga ciko irga mai kan habize be yato gora kan koi ciko kan ne anti gora kan goro di ciko kan da amma dai ga ne ra an deta hal wudin no te sabu kan nan Khadija رضي الله تعالى عنها كان تيتشي من دي كو نيمو ودي رانو نان النبي نشربي ودي رامي انينغا المانو نو النبي سي انانيا نانا دي نونن حالا اركو سبحانه وتعالى قدر عليه ودي مندا الفغا حلال ينچ بيمو دا النبي صلى الله عليه وسلم اكنه سي اينا غوغو تو ودي مندا اكاير سي كان هر يونغونو فوند يونغونو كركو سبحانه وتعالى حرمني wurin sai gulmin dai da ne ran hananan zama wodin no ga nama ta albarka wodin za a kibir sai dai da ne ran har yangon kan halite ilifu nisin na fondo arami barmai arami da kashar a kibir sai kan kai da gin kano gono din gama da ra ijina an ga ti alfam hayin imfurun charbo imam bisake mu tasa da motasa da dai aranga ba gibar man nabi kebir sai kan dite in follonno to kulu ibisa sabanni wato kul kan ne wone kwarano wodin sai aga chada man tipiriono aranga guna nona na aranga guna aranga gun kan wone abora aga chada a nabi sallallahu alaihi wasallam adibor kono wodin dumote amano wone ta safo ima ta sayinki mano wodin ta ani hannai su banga ka dabino no annabi sallallahu alaihi wasallam na hahan da bokan ko din nabi ne kul yawo ani a ilala didduwa in gano ta sahin kano ga ta yi hanna ta sako annabi na ganje ane dinga ba wokan goni sai ta sai ta fada abu ganera noro din ma san buga dai ki hanna yadin ni gati yadin mono da arango ga nera wala arango ga barmai dai da nera wal barmai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bakan kan manda kan mani yace nima bara aminnu nima nasi barmai daga kan nin noro ngane ya marjano aran wafaku ai noro ne nimu tani noro ne ya wato kul kan nina noro no anin noro ta wato din na furo a makarne a makanne ai hangalai goka iza badal sashi sau kunna goce kyamu margu wodin ane amanti ane zama ga hingati era kan nino noro na ce barma hala koito era kan ala kan ne sai noro kul barma son so wai da mu ce bobo digo na iga hinga problem yan hai borai shi abisa riba danga shi bakan abu hal goma ta har bere kan bari mu ga mura musko gin almano hasara ne tiriba mis ya din mono akan ne garan wani garan kul kan ni gano wallidata imenno zambar wai imene dinga bana niga zan mu katanto wal zambar badalan akeri ba ya dinga gore mu muru wodin imace dai da nere yan hannu duk wurin da mun ga ayi ga kan dir sai kan bar alman ni shirki nima ko kari da kurai dan a shi kan ga na amsa hasa kan ga nayi ko mai shi futunisi da hasa in ko ne ni dinna fondatan wurin da yake ce sababu kan ne to ayyane ginata anai agoyiyar ra ne almano ni mudwa ni mawangu ga zakka bora amadi kan da karam ane irin maguna zakka irko subhanahu wataala ana zabu ana dogonin dirse imane nuru kadde nima kanandi kanandi wai ta ci gani ma foka ane manti bobo bon amma shetan ga dubar bobai imadi zakka ka ngodo indon dai gabu isiba imaka nuru to zakka borai doro kan gwaji wai so gati da dai mannan miliyon zanguno gwata na zakata nan wa haran nuru ka ga ke miliyon wa haku kula ga sin din gidi ko nuru abu ateyawo atewa ama alfagai ha da kirmi kullu go dan nan alfaga ga ne a zakati ni mo amma ne alhamdulillah da ke alfaga ci to go wani irko wana go wani ya dinga borma tabbati ni modin ka ne ya din mono bon musarge guban ne sarge guban ne a gina arza tabatu agina almanu batu aganan musiba ko masi zumbaro irko subhanahu wa ta'ala amir fahamanni irsi kukanni matkana ci un kuna alhalu karrabo rego wadai mu koyo sola ir shekhu ir babu awani sutura yamu suban wadai mu kokari ga kaga alula yingar center islamic kangati irga baida ka da fi jingara ka da fi jingara do wal kulma ma buri da wato won gorei dina labari no kulli ga bi sanno gora ma na afham ame ga gorei ce mu kuno gorei di ga gorei ce sanni ko an kan sin da ke rabu buyan note bor min lakkalo goyen bor go zaro ne ha buyan note ne o to er fono iga jingare ci ase to man no buka ago zongo wala golokko amma ko gondi gini ke danga dai isuno jina gani ke mun borai ma ce lakka irko subhanahu wa ta'ala mir fahamanni dadi mono alfagai mi sai wodu mora alfagai ga sa gulla gumo min sanno dunguri ni masalan mu funni murado amma kan ni mu goro ga gora fo minti waran zikin dugu second waran zikin dugu jina gani mu kan min sanno irko mir fahamanni dadi ga borai mu tonan ni chaddo borkul aran kura jingara aran mu kokari su su mai jingare wani mici gaba mu sai dali mu gona ma borai mici kan da irkoita borai maka ga alula jingar nodin ka da fi jingara do kan gono de da borto je ka adin kan ba kan muwari kadde jingara do insha Allah wani lokaci sai sallah ba sani ba to midi 30 day ne iska mutum wuri in tarantin ne in to barkan da ba an gama runo wuce kance wara muka za da kine matkul kanno kwaro jingar kin da bai aga to taranto kai ga wala ma da kabun kaina wadin sai din ka mi di wal mi di da kaina ko insha Allah aga ti to akwai magana ku ka ga dal wani shin wa insha Allah akwai wani silmaji alfaqa subhana gurku malamin mun Allah yadda gobe zai kama hanya mu duka mu mai addu'a Allah ta kama da alkhairi kuma Allah ya kiyaye shi Allah ya kiyaye shi to akwai malumin ga kullum cikin tafiya su ci mai shina cikin mota yana gidi cikin jirgin sama saboda shi mu ta musu addu'a Allah ya kiyaye su da awon kuma da su gama Allah ya taya su riko ha su gama lafiya saboda shi insha Allah ranar lahadi mai zuwa za a fara wazin kallabu ce na jami'ar tsabaci fatani madarshad gabanin azumi an sayar da da'awa yanzu kuma za a fara insha Allah nan za a bude taron Allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwa alhado kan kani ga wazai firi ne insha Allah wadin sai gore mu tona bi shaddo alhado hanin mu sharku ga insha Allah Sheikh Muhammad Adam Arab بسم
الله ومدير
المدرسة عليكم تفضل نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كراكي كانوا بقى عبر عمالي وجدت دليل وكانسي ane je ka bi ne alfaga ne ko sai
alislamu tai ganji guwa kunge hinne no kubali danga aikan ti dalibai alfagai irgon da shahada su Allah ilaha illallah
annabawo
irgi jingare ga mai waban
halas kaino ne
zakati haji mu kadi sarrega kunge te wasabu
anna ganji guwa
masu gami kullum a yi cikin rufan da goga jawa kan dubai alfaga da kulkan dama ne rufe yi mukan da kuka ne a kogin mukan daga alamurai kan nutu kan da kuro turku shawarar da alamai manin dubai a yi zaku mula kairar muna ma malamin mu godiya malam mansur yarwa na zo na masa magana na ce nan zuku muna da yarwa karkarin can ba
Allahu akbar
ban san wane ne asali ba za ku ne asali kuma mu ne amma saboda za ku koma ba sai in kai biya a cikin Allah ya rawo kai Allah biya Allah ya kai jira lafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh insha Allah ai kira mu sallah
oyi a kwashe wangai wurin limam kenan insha Allah
Allahu akbar Allahu akbar Allahu